الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه بيرغوة ذو القعدة شكرة دبودير داري حدود أربعين هجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة ومدينة واندشيني داتي دبقوي غوة مبقوي شكرة تدبوبي ودقو مشاترة alisafin turawa tace mukon Allah da agajin sa da tallafin sa bayan hutu da muka dauka mai tsawon azumi yau zamu tashi a darasi na 37 a cikin wannan littafi mai albarka na mukhtasar zadul ma'ad na Sheikh ad-Da'wah al-Islamiyya Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya masa rahama a yau insha Allah zamu tashi a faslun fi hadihi صلى الله عليه وسلم في زيارة المرضى فسلي ديكي مغانا أكن شرير النبي سنونا النبي كرنتر ورمانزان الله صلى الله عليه وسلم الدين النبي صلى الله عليه وسلم أبن دي دورا مؤكي دنغني دي زيارة دي قيدة مرسى لافيا قبات دي كراتم موزي تيكيني يو قبات دي أكن أبن دي شافي قيدة مرسى لافيا falalarsa da hukuncinsa a shari'ar musulunci malam yake cewa kana sallallahu alaihi wasallama ya'udu man marida min ashabihi wa'ada gulaman kana yakhdimuhu min ahli alkitabi wa'ada ammahu wa huwa mushrikun wa arada alayhi mal islama fa aslama alyahudiyyu wa kana yadnu min almaridi wa yajlisu inda ra'sihi wa yas'aluhu an halihi وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وكان يدعو للمريض ثلاثا كما قال اللهم اشف سعدا ثلاثا وكان اذا دخل على المريض يقول لا باس طهور ان شاء الله وربما قال كفاره وطهور وكان يرقى من كان به قرحة أو جرح أو شكوى فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا وهذا في الصحيحين وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث 70,000 لا يرقو وهو غلط من الراوي ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخص يوما بالإيادة ولا وقتا بل شرع لأمته إيادة المريض ليلا ونهارا وكان يعود من الرمد وغيره وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسه صدره وبطنه ويقول اللهم اشفه وكان يمسه وجهه أيضا وإذا عيس من المريض قال إنا لله وإنا إليه راجعون ابن القيم الله مسرها ما أتكيوانا لتافي نزاد المعات يتي قابيان شرير أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم دنغني دقيد مر الله فيها نعم داما أن أمر تشيمو ممسلمي دون موسمو دو ترى يرمو يكويد أن برهما صلى الله عليه وسلم دكويد شيني ذا أسام الشريع وإن تطيئوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين إذا كن يما صداع ذاك الشريع أتشن كومي دي أبن دا النبي عمر شكو إن كو كبيش ذاك سامداء شوا دون دي كوشي وشريع النبي لكرن ترى مزان الله صلى الله عليه وسلم يا كاما وهلا يا كاما تابعوا يا كاما أسارا kai kokari a rayuwarka motsinka duk abin da zaka yi kai rinka tuno annabi a cikin sa so yau hatta gaida maran lafiya ya ga ya mana yaya kamata mu yi ko ya koya mana a aikace sallallahu alaihi wasallam
ibn al-qayyim yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam annabin rahama alaihi salatu wassalam ya kasance yana gaida mammarida min ashabihi duk wanda ya rashin lafiya cikin sahabban sa annabi yana gaishe shi wannan ya nuna mana wani abu yana nuna mana annabi yana da kyakkyawan alaka da mu'amala mai kyau da sahabban sa ta yadda yake lafiya yakan je ya gaishe shi duba matsayi irin na annabi duba daraja irin ta annabi to yana gaida mara lafiya wannan yana nuna cewa duk wanda yake kuduwa wanda yake jagora wanda yake shugaba na mutane ya kamata ya koyi da annabi akan wannan ya rinka gaida mabiyansa ya rinka gaida almajiransa idan sun yi rashin lafiya ya rinka gaida bayinsa ya rinka gaida kannansa ya rinka gaida yaransa kada a ce ai shi babba ne tunda babba ne ba zai je gaida mara lafiya ba wannan ba daidai bane kuskure ne annabi kan yana gaida wanda ya rashin lafiya cikin sahabbansa wa'ada gulaman kana yakhdimuhu min ahli alkitabi kai lamarin annabi sunnata sa hatta kai ga hatta kafirai yana zuwa ya gaida su idan mutum ba musulmi ba ya rashin lafiya annabi yakan je ya gaishe shi ya gaida wani yaro yana masa hidima cikin ahli alkitabi ba yahudi ne yaron nan yana yi wa annabi hidima ka duba wata irin siyasa ta zamantakewa yau gashi cikin waɗanda suke wa manzon Allah hidima suna taimaka masa akwai bai yahudi ma ciki ka duba kyakkyawan mu'amala ina wanda suke zagin musulunci ina wanda suke la'antar musulunci ina wanda suke zagin addini cewa addinin musulunci baya zaman lafiya addinin musulunci baya san kaza baya san kaza to ya za a yi da wannan hadisin yau ga annabi Muhammad ya je gaida bai yahudi yaro bai yahudi bai da lafiya a riwaya aka ce da ya je gaishe shi sai ya bujaran masa da musulunci da ya je gaishe shi sai ya ce da shi ka musulunta ya ga yaron ya zo ƙarshe rayuwarsa ta zo ƙarshe alamu suna nuna cewa ba lallai ne ya iya tashi ba ashe hatta mutum in yana wato yanayi na rashin lafiya da ake tsammanta masa mutuwa ana iya yi masa dawa dan riba ne ya mutu yana musulmi ba wai ya mutu yana kafiri ba to wannan gaba annabi ya ji ya gaida bai yahudi ana tambaya mallam abokin aiki na kafiri ne ya rashin lafiya zan je in gaishe shi asibiti kwarai kuwa yaya hukuncin gaida wanda yake kafiri ne ba da lafiya kwarai kuwa kasuwa ce ta hada ku da shi makaranta ce ta hada ku da shi wani aiki ne ya hada ku da shi na gwamnati a harkar noma ce ta hada ku a harka ce ta sana'ar hannu a makotaka kuke yi a cikin siyasar dawa dan ai kokari a nuna wa wanda ba musulmi ba cewa ba gangan jikinsa ake kyama ba aqidar ta sa ake kyama babu laifi din yana shi lafiya aje a gaishe shi kuma ina ga muku wanda yake wannan shine zai samu nasara kinan kaga musulunci ba yana nufin gabar bane ba kiyayyar bace musulunci yake nufi a aqidar ce ba aso wa'ada ammahu wa huwa mushrik annabi ya ji ya gaida babbansa baban Aliyu wa huwa mushrik yana mushriki baya sallah mushrik babbansa ne annabi ya je gaishe shi shi ma din da ya je sai da ya mai dawa yace ya ammu ya kai baffa na qul la ilaha illa allah kalimatan uhajju laka biha inda allah ya kai baffa na kace la ilaha illa allah ita ce kalmar da zan tsaya maka a wajen Allah la ilaha illa allah kawai nake bukata ka faɗa yanda da musulmi ne zai ce mai yace la ilaha illa allah yana jiya masa tsoron kar ya mutu yana kan kafirci to kaga ya tabbatar cewa wannan yana kan me shirka ko ala shirka amma haka baffan nan bai bi shawara na bai bi shawarar abokanansa manya-manyan kafirai sun kewaye shi suna cewa a targhabu an millati abdul muttalib yanzu kana kyamar hanyar ko addinin abdul muttalib zaka mutu akan addinin yara zaka bar addinin iyayenka da kakanninka ka zo ka bi addinin muhammadu sabon addini wallahi haka baffan nan nasa ya ki karban kalman nan annabi ya fita ransa a bace hazinan ka'iba yana cikin damuwa da bacin rai sai Allah ya saukar masa da innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Ai ba kai kana shiryar da wanda ka so bane, ai Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama. So kaka damu dan bai musulunta ba. Wannan ita ce zanci, wannan shine zanci gangariyan zanci, tsaftataccen zanci dangane da bafan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai sahibi mai kaimi yace wa rada alaihi man islam, ya bujiran musu da musulunci da shi ba yahudan yaro da kuma bafan nasa din. Ina maimaitawa saboda akwai wanda suke cewa wai musulmi ne, wai ai ya musulunta, to ai na yi musulunta. Wani abu na ƙarshe da ya faru ake faɗa. Ya bujiran musu da musulunci fa aslama al-yahudai, ba yahudan sai ya musulunta, shi yaron ya musulunta, amma shi bafan bai musulunta ba. Annabi ya fito yana farin ciki lokacin da bai yahudan nan ya musulunta, yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar, godiya tabbata ga Allah da ya kubutar da shi daga wuta. Na'am, duk wanda ya mutu yana kafirci dan wuta ne, duk wanda ya mutu baya islam dan wuta ne. Kisa annabi ya ce nagode wa Allah da ya kubutar da wannan bawa daga wuta. Kisa Allah ya ce mana wala tamutunna illa wa antum muslimun, kada ku bari mutuwa ta zo muku face kuna musulmi. Annabi Yaqub ya tare yayansa yake ga musu, ya ku yayana ma ta'buduna min ba'di, kaji zai bar duniya amma yana yi so ya wasiya wa yayansa su mutu akan aqida, me za ku bauta wa baya a bayana? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika, za mu bauta wa ubangijinka kuma ubangijin iyayenka Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaq, ubangijin waɗannan annabawa, waɗannan sun rayu akan al-islam, to ubangijin da suka bauta wa mu ma shi za mu bauta mawa. Mutuwa akan musulunci jari ne yan uwana. Yanzu anan gurin gabar da za mu gani ya halatta a je a gaida wanda ba musulmi ba. Abu na biyu cikin abubuwan da ake so, ladabin da ake so in mutum ya je gurin gaida mara lafiya, da ƙarshe za mu rufe da ladabin gaida mara lafiya. Amma anan Ibnul Qayyim ya kawo shi wa kana yadunu min al-marid wa yajlisu inda ra'si wa yas'alu an halihi, annabi idan ya je yana kusantar mara lafiya. Ana so sunna ne idan ka je gaida mara lafiya ka matsa kusa da shi, in namiji ne ka matsa kusa da namiji, in mace ce ta matsa kusa da ƴar uwar ta mace. Me yasa aka yi wannan tafsirin? Saboda fitina. Anam, in mace ce wata kila muharramar ka ce, mamar ka ce, matar ka ce, ƙanwar ka ce, ba laifi idan ka matsa kusa da ita, saboda babu haramci tsakaninka da ita. To annabi yana matsawa kusa da mara lafiya, ba a so gaida mara lafiya kana can yana can, a'a ka je kusa da shi, ya fi nuna tausayi da jin ƙai. Dukkan ku nan marasa lafiya ne, ni ma nan duk ban da lafiya. Abinda nake nufi, za mu kwanta wata rana ciwo ya kama mu, haka ne? Ga ka lafiyar ƙalau, ba mamaki wata rana a ganka a gadon rashin lafiya. Wanda ya je gaishe ka, idan ka ga ya zo ya matsa kusa da kai, ya ɗora hannunsa a jikinka yana maka addu'a, za ka ji wani sanyin rai da daɗi. Fahimtum? To kenan, ya ku ƴan uwana, amfanin karatu aiki da shi. Wa kana yadnu min al-marid, yana zama kusa da mara lafiya. Wa yajlisu inda ra'sihi, kuma yana zama kusa da kansa. Kenan, indai da hali ya kamata ka daidai kan mara lafiya, ka san me? Wai dan kada ka buƙaci masa magana sai ka ɗaga sauti ka yi da ƙarfi, wataƙila baya son ai mai abu da ƙara, shi yasa yake zama kusa da kanshi. Abu na uku, wa yas'aluhu an halihi, yana cewa yaya halinka, yaya jiki, shine wa yas'alu an halihi, yaya kake ji? Ana so in ka je gaida mara lafiya ka zauna kusa da shi, kusa da kansa, kuma ka tambayi yaya halinka, yaya jikin naka, to Allah shi baka lafiya da sauki, ko Allah ya bada lafiya. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah ya baka lafiya, Allah ya saka fara ne, kai haƙuri ka kwantar da hankali.
hankalinka kankare ma zanubinka ake kuma haka ne tabbas manzo Allah cewa yi ko kaya mumini ko kaya ya taka kaya hatta shauka yushakuha wallahi sai an kankare ma zanubinka Allahu akbar Allahu akbar idan wani abu ya jima ciwo ko reza ce ta yanke ka ko karfe ne ya buge maka hannu ko me na na ciwo na cuta na rashin jin dadi insha Allah ana kankare ma zanubinka abu na gaba wa kana yamsahu bi yadihi al-yumna ala al-marid annabi yakan dauki hannunsa na dama yana shafa jikin mara lafiya ko dai kafarsa ko kansa ko hannunsa in kun gaisa kana shafa hannunsa kana Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya hannun dama kuma an ruwaito yana yi masa wannan addu'ar wannan ita ce addu'ar da ake yi ta gaida mara lafiya Allahumma rabban nas ya Allah ubangijin mutane azhibil ba'sa ka tafiyar da ciwo ko cuta ba's ciwo ko cuta ya Allah ka tafiyar da wannan ciwo a wata riwayar muzhibul ba's mai tafiyar da ciwo mai tafiyar da cuta wa idza maritu fa huwa yashfin Allah shine yake warkar da ciwo washfi ka warkar anta shafi kai ne mai warkarwa washfi ka warkar daga shifa ne washfi ka warkar anta shafi don kai ne mai warkarwa ba likita ne mai warkarwa ba ba ku ne masu warkarwa ba ba gata ce take warkar da mutum ba Allah wallazi yashfi Allah shine mai warkarwa shi yasa idan ciwo ya same ka ka nemi warkarwar Allah Annabi Ibrahim yace wa idza maridtu idan nayi rashin lafiya fa huwa yashfin Allah shi yake warkar da ni anta shafi la shifaa illa shifauka a wata riwayar la shafi illa anta anan la shifaa illa shifauka babu waraka in ba warakar ka ba ya Allah duk wata waraka wallahi in ba ta Allah bane shirme ni Allah ka bamu waraka shifaan la yughadiru saqama warakar da bata barin wani cuta warakar da idan an yi ta cutar ta tafi har abada mala yaya ka ji ciwon ciwon da in ka warke shi har abada labari za ka zo kana ce ai da na yi ciwo kaza amma na rubuta shi har abada to haka ake so wannan addu'ar duk wanda ciwo ya kama shi ya rinka yi ko ya rinka yi wa mara lafiya Allahumma rabban nasi أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت قول يا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وانا حديث إمام البخاري نروي توش دا إمام مسلم رواية عن عائشة سنة شيني وانا بايد لا فيها يرنك كرن تودن نن الدؤوئي وانا الدؤى شي إنغن تتشيا تبتتشيا كحد شي تكريئتا دكاجي شي وانكي اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رشي الله في أن يكامك حتى ريني كي تشيوان تشيكي ني تشيوان كي ني كريكي كي تونا أدوار إن شاء الله الله ذي أمساما ما لم أي سنتت ونادن غني ده حكم چنگي دمر الله فيا حكم چنگي دمر الله فيا ابن مفلح أجكين الآداب الشرعية ya fada cewa mustahabbi ne abun so ne an kwadaitar musulmi ya rinka zuwa yana gaida dan uwansa da bai da lafiya ko yayi akai shari'a ta kwadaitar ka je ka gaida dan uwanka musulmi to wanda ba musulmi ba ma an kawo wannan labarin annabi ya je ya gaishe shi ballantana musulmi mai sallah wasu malamai zance nabi suka ce farilla ne gaida mara lafiya farilla ne amma farilla ta kifaya fardu kifaya shine idan qama bihi al-ba'd saqata 'an al-baqin idan wani yayi ko wasu suka yi to sun dauke yanzu in dai bai da lafiya a cikin mu anan masallacin in dai bai da lafiya a cikin mu anan masallacin sai muka yi delegating muka zabi wasu mutum biyar shida suka yi mota daya suka tafi suka je suka gaida wannan bawan Allah cewa mun zo mu gaishe ka da bakin yan uwa to sun dauke mana nauyi a anguwa in wani bai da lafiya an kai shi asibiti sai aka debi wakilai a masallaci ko a anguwa sai aka tura wasu aka ce su je su gaishe shi to wannan zuwan da suka yi sun dauke saura nauyi wannan kauli ne daga cikin maganganun malamai Ibnu Taymiya Allah masa rahama yace a gaida mana lafiya a matakin farko sau daya dai kam dole ne amma zuwa na biyu na uku wannan ba wajibi bane amma a matsayinka na musulmi ka je dan uwanka bai da lafiya to ana bin ka bashin ka je ka gaishe shi wajibi ne wannan amma sau daya anan fiqhun zancen shine da wani zai kwanta rashin lafiya a asibiti yayi wata uku ka je sau daya ka gaishe shi to ka sauke nauyi na shari'a amma zaka bi shi da addu'a a waje Ibnu Taymiya aka yi ce Allah masa rahama na farkon wajibi ne sauran kuma ba wajibi bane an so ayi haka kenan zamu ce wajibun marratan wahida fil umri kenan kuma wajibun marra wahida a rashin lafiyan wannan rashin lafiyan in kuma ya kare yi bayan wata bakwai har an manta sai da rashin lafiya to ba za ka ce ai da ka taba rashin lafiya naje na gaishe ka baran kara ba a'a kowane rashin lafiya ana bukatar ka je gaida dan uwanka Imam al-Bukhari in kun koma cikin sahihinsa tarjuma yayi babi guda ce babu wujubu iyadatul marid kenan anan sai Imam al-Bukhari ya tafi akan wajibcin cewa gaida mara lafiya wajibi ne babu wujubu iyadatul marid shi ma din zaka dora shi akan wajibi ne kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa zuwa na farko idan ka je na bayan kuma yana da kyau ihsani ne kyautatawa ne Imam an-Nawawi Allah ya masa rahama yace a maganar cewa gaida mara lafiya wajibi ne farilla ne dole a koyaushe yace ya nakalto ijma'in malami ala adami alwujub ala al'ayan ba wajibi ne akan daidaikun mutane ba amma in an samu wakilci yanzu idan wani bai da lafiya yayanka bai da lafiya sai ka wakilta matarka da yayanka ce ku je ku gaishe shi to an sauke nauyi a shari'a abokinka bai da lafiya watakila kana da uzuri ba sakaci ba sai ka tura kace da Allah a wakilce ni ina da uzuri kafin in samu zuwa aje a gaishe shi so wannan wajibi ne akan al'umma su je su yi amma daidaikun mu Imam an-Nawawi yace ya nakalto ijma'i ba wajibi bane so wajibin zamu ce fard kifaya ne idza qama bihi al-ba'd sakata anil baqin wannan magana za ta yi maka amfani kwarai in ka lura da yanayin da ake ciki nawa nawa ne yan uwan mu suke rashin lafiya ba ma zuwa mu je mu gaishe su to amma ka sani fa za a dauke ma nauyi ne in kai sa'ayi da kokari wajen lalle aje ai gaisuwar kar ka dauka cewa yanzu tunda ace fardhu kifaya ne kenan duk musulmi a Kano in yi rashin lafiya in dai wani musulmi ko guda ɗaya ne ya je ya gaishe shi ya dauke maka nauyi a ba haka ake nufi ba yanzu kamar a unguwar ku kamar a ma'aikatar ku kamar a garin ku wani wuri da kake da alaka da shi kai baka samu zuwa ba amma kun yi kokarin a tura wakilci to wannan shine ba wai kawai ka ki zuwa ba sai ka ce ai wasu za su je ai ba shi ake nufi ba kaga wannan akwai wasa da shari'a a ciki ina fata ana fahimta to akwai wadanda su kam in ba aje aka gaishe su ba ba ai laifi ba kamar yadda Imam Safari ne Allah masa rahama yake faɗa shi kam da yazo magana ma yace yayi tsananta hukunci ma cewa yayi ma haramun ne ma yace haramun ne aje a gaida fasiki inji Imam Safari ne me yasa yace mutun ne mai saban Allah baya jin kunyar Allah haramun ne aje a gaida mubtadi'i dan bid'a inji Imam Safari ne da wanda yace wa man shakala kuma wannan fahimtar sa ne Allah masa rahama amma in mun koma wancan kaulin wancan magana na cewa annabi ya je ga da kafiri mushriki ma to kaga ai man babi aula wannan kaga ai laifin sa bai kai kafirci bai kai shirka ba
so amma meye hikimar fadin wannan magana suna fada ne dan su tsoratar akan mummunan aiki na irin dan bid'a da kuma wanda yake fasikin mutum Allah ya sa kuna ganewa wa kana yad'u lil marid thalathan kama qala allahumma shfi sa'adan thalathan sunnar annabi ta tabbatar cewa idan yaje gaida mara lafiya shi din annabi sallallahu alaihi wa sallama yana masa addu'a sau uku yake maimaita addu'ar kamar yadda yace allahumma shfi sa'adan allahumma shfi sa'adan allahumma shfi sa'adan ya allah ka warkar da sa'adu ya allah ka warkar da sa'adu ya allah ka warkar da sa'adu allahumma shfi sa'adan haka riwaya ta zo ingantacciya riwaya imam bukhari allah ya masa rahama kuma ya dora hannunsa akan shi yana masa wannan addu'a din arwaito yana fadan wata addu'ar ba wannan mun kaga yanzu mun samu addu'a ta biyu ga jan allahumma rabban nasi azbil bas ko ga kuma allahumma shfi fulan kenan idan ka zo zaka yi ce allahumma shfi abdullah allahumma shfi umar allahumma shfi abubakar allahumma shfi fulan shi ma addu'a ne allah ka warkar da wani allah ka warkar da wani ko da da hausa ne shi ma addu'a ne to arwaito kuma annabi sallallahu alaihi wasallama idza dakhala ala al marid yaqul yana cha la ba'sa tahurun insha allah la ba'sa tahurun insha allah la ba'sa ba laifi tahurun sarkaka zunubi ne a gare ka insha allah ma'ana ana ga ya mara lafiyan ya kwantar da hankali babu laifi ma'ana wannan ciwo da kai ba asara a ciki tahur kamar sarkaka ne gare ka mallan in mutum ya ciwo yanda ka san a sa farin tufafi a ruwa a tsaftace wannan farin tufafin a tsaftace shi tsaf to haka ake wa mara lafiya in bai da lafiya shi yasa ya tabbata da riwaya salafus salih magabata na kwarai a cikin su akwai wanda idan ya dan dauki lokaci bai yi ciwo ba sai ya daga hannu da daddare yana kiyamul layl yana ya ubangiji me na maka baka jarrabe ni ba kwana biyu kasan imanin mu mataki mataki ne anan zaka gane cewa kana buƙatar cajin batirin ka wallahi mutum ya tashi ya salla ya addu'a ya roki Allah yace ya ubangiji wai gani yayi wata ɗaya wata biyu ba a duba bai rashin lafiya ba bai ciwo ba ya daga hannu fa mallam yana roƙon Allah yana cewa ya ubangiji ni ko me na maka baka jarrabe ni ba lokaci kwana biyu saboda sun yadda da nassin da yake duk wanda aka dora masa ciwo ana kankare da zubin sa ne wallahi mallan ciwon da za a dora maka ko zunubin da za a kankare maka akan wani ciwo da yake samun ka wallahi yafi karfin istighfarin da zaka yi wallahi alazim amma na ga mana imani mataki mataki ne duk da haka ba a ce ka daga hannu ka ce Allah ya dora maka ciwo ba amma ka sani in har Allah ya dora maka ciwo to rahmani wallahi ƴan uwana ni waɗannan hadisai da makamantan su in na karanta su sukan dan ƙara mun nutsuwa da kwanciyar hankali sai in ci ka ina ganin fa insha Allah za mu samu rahmar Allah ba insha Allah wallahi in ka dan harhada aka harhada wallahi tallahi dan abubuwan da ake dan tattabawa dai haka dai kai can aka harhada aka dan duba waɗannan nasoshi aka duba nasin zuwa masallaci ana kankare ma zunubin ka zuwa da komawa aka duba dan azumin litinin alhamis addu'a da kake aka duba addu'ar arfa an Allah ya datar da kai aka duba kaza insha Allah sai ga akwai alama za mu samu rahmar Allah insha Allah ya Allah irhamna Allah kai mana rahama to annabi yana yin la ba'sa tahurun insha Allah wa rubbama qala kaffaratun wa tahurun wal lokacin yakan ce kaffara wa tahur ba laifi idan mutum ya rashin lafiya kana lafiya ya jiki to kaffara in kace kaffara kankarar zunubin ka ne zunubin ka ake kankarewa kana masa albishir an kankare ma zunubi insha Allah an kankare zunubin ka an tsarkake ka kenan automatically rashin lafiyar mumini ana yafe masa laifin sane da zunubin sa gaba ɗaya insha Allah riwaya ta zo وكان يرقي من كان به قرحة أو جرح أو شكوى فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا
yushfa mariduna, wannan wata addu'a ce kuma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan maganar kafaratun wa tahurun din nan yana yin ruqiya, in an ce ruqiya magani shine ruqiya, yarqa tawaida magani ga wanda yake da kurji ko rauni, kurji ko rauni ko shakawa, yana fama da ciwon wani abu, an gane ko? Fayadau sababatahu bil ardi, annabi yakan dora wannan yatsa sababa manuniya din nan sai sa ta a ƙasa haka, yadau sababatahu bil ardi thumma yarfa'uha, sannan ya daga wannan yatsa din, wa yaqulu, yana faɗin wannan addu'a da sunan Allah, wannan turbaya ce ta ƙasar mu, turbatu ardina ƙasar mu ce, biriqati ba'dina, da yawu ko tofin bangaren mu, wani daga cikin mu, yushfa saqimuna, a warkar da marar lafiyar mu, yushfa daga shifa ne, saqim daga saqam, rashin lafiya, bi idni rabbina, da idnin ubangijin mu, har yau har gobe idan ciwo ya samu mutum kai haka ka dora hannunka a ƙasa ka karanta wannan addu'a din, ana sa ran Allah ya karba hadisin Bukhari da Muslim. Wannan yana nuna mana wani nau'i na addu'a na ciwo kenan, wannan addu'ar rauni, addu'ar kurji, addu'ar karaya, addu'ar gyambo da konewa ko tuntube ko mutum ya gulando, wannan shine addu'ar da ake yi a sa dan yatsa a ƙasa haka, sannan a nuna shi wurin musamman idan an taba zai ji rauni ko gefen wurin, sai ayi wannan addu'a, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina, yushfa saqimuna bi'izni rabbina. Haka riwaya ta zo cikin Bukhari, kitabu tib da Muslim, Allah masa rahama, riwayar na Aisha ce ta ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam. To anan Ibn al-Qayyim sai ya shigo da wata magana, yake cewa ku duba littafin, wa hadha, yace wa huwa yubtilu al-lafzata allati ja'at fi hadith 70 alfan la yarqun. Idan za ku tuno akwai wani hadisin da muka karanta, wasu mutane 70,000 za su shiga aljanna, amma cikin sifar su ba sa yin magani kuma ba sa neman a yi musu magani, la yarquna wa la yastarquna wa ala rabbihim yatawakkalun. To sai yasa la yarquna din a cikin bracket baina qausaini, baka guda biyu. Ibn Qayyim yace wannan hadisin da muka karanta na bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushwa saqimuna bi idni rabbina, yana nuna cewa hadisin da yazo aka kawo lafazin la yarquna, bayan Allah na kware da suke shiga a dinnan ba tare da hisabi ba wala iqabi, ba sa yin magani, shine la yarquna, ba sa yin magani, wala yastarquna, ba sa neman wani yayi musu ruqiya. Yace to wannan karman layar kuna din ba sa yin magani wa kansu, to wannan yana nuna cewa kuskure ne lafazin, ghalatun ne minan rawi, kuskure ne daga rawi, a ba a ce waɗannan mutane saboda imanin su ba sa yin magani ba, a suna yin magani amma ba sa neman wani yayi musu magani ne, su da kansu suna yi, saboda hadisin yazo wasu sun fahimce shi haka, da yawa an yi sharhi da bayanai kwarai da gaske cewa la yarquna wa la yastarquna, ashe la yarquna nan lafazin galadi ne, kuskure ne na mai riwaya, inji Ibn al-Qayyim. Na taba gaya muku a karatu, wani dan uwa na san shi da duk ciwon da zai same shi ba zai sha magani ba, sai dai in abin ya rufe shi bai sani ba ya ji shi a asibiti
in cutar take duma shi kaga aka kai shi bai sani ba ai amma shi a karan kansa ba zai je ba saboda ya fahimci layar kuna yana so ya shiga wancan hadisan mutum 70 ma shiga aljanna babu hisabi ba sa yin magani to kenan yau mun gane ibnu qayyim ya dada warkar da mu cewa lafazin layar kunan nan ba haka bane lafazin kuskure ne daga mai riwaya ba sa yin magani suna yin magani amma ba sa neman wani yayi musu magani yastarqun al-istirqa shine ka nemi wani yayi maka magani kamar yadda zuwa cikin wannan hadisi da aka ce 70,000 yadkhuluna al-janna bighairi hisabin annahum la yarquna wa la yastarqun hadisi imam bukhari kitabul iman da imam muslim kitabul iman kai afwan bukhari kitabut tib to yanzu anan gurin akwai iskali malamai suka ce mu je cewa la yarquna din ba sa yin la yastarquna ba sa neman a yi musu magani to da saboda me saboda tsabar sun tawakkali ga Allah su a karan kansu in sun san maganin za su yi amma su je su nemi wani yayi musu su ba sa yi wadannan mutane suke shiga aljanna ba tare da hisabi ba saboda tsabar kamalut tauhidi cikar tauhidin su nufi anhum al-istirqa an kore musu neman magani nema wani yayi musu fa ba wai su su yi ba ina maimaitawa kina ana nufin wato tsabar yadda su da Allah tabaraka wa ta'ala tawakkuluhum ala rabbihim da kuma sukunin da suka samu da nutsuwa cewa Allah ba zai tuzurtar da su ba da amintuwan su siqatuhum bihi tabaraka wa ta'ala da yardar su da Allah da wa inzalu hawaijuhum bihi dukkan bukatun su gaba daya Allah kawai suke miƙawa ya musu to kai su waɗannan mutanen ko gaba daya ma ba sa roƙo a duniya su ce wani ya musu ma wani abu ma ba ma la yastarquna kade ne ba a'a su ce kai musu wani abu ma ba sa yi ko matar su ba sa ce tai musu wani abu na gaya muku dazu imanin fa mataki mataki ne la yas'aluna an-nasa shay'an waɗannan mutane masu shiga gidan aljanna babu hisabi babu iqabi ko tambaya Allah bai musu ba kawai cewa zai wuce ku shiga roƙo su roƙi wani ma dan adam ya yi musu ya ce ya yi musu koda ce da Allah mai komin wannan ba sa yi tsun magiyarsu za ta faɗi suna kan abin hawa ga wani a ƙasa ba za su ce mai komin ba sai dai su sauka daga kan dokin ko jakin su ɗauko tsun magiyarsu daɗa hawa su suna ganin in sun roƙi wani ɗan adam ya yi musu wani abu kamar sun rage tauhidinsu ne ko ruƙiyar ko magani ko waninsa duk ba sa yi wannan kaga ai manya ne ba sa yin ba sa canfi ba su yarda da canfi ba sun yi nufin wani abu a ce ai saboda kaza ne ba za su samu kaza ba su yarda da wannan kwata-kwata dan canfi yana tauye tauhidi canfi yana raunana tauhidin mutum shi mai nema duk wanda aka ce yana neman al-mustarqi ake cewa al-mustarqi kamar sa'il ne ai in ka zo ka ce imin kaza ya je gurin likita ya ce da Allah duba ni kai min allura ya zama mustarqi to su ba sai sa'il ne to tambayar shi baya shi yayi alƙawari bai zai tambayi wani a duniya bai zai tambayi dan adam wani abu ba yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala iqab to amma ya tabbata ibnu al-qayyim cewa wannabi sallallahu alaihi wasallam raqa annabi yayi magani shi a karan kansu yayi sallallahu alaihi wasallam amma ba a samu inda ya nemi ya kai kansu ya ce ai masa magani ba walam yastarqi yayi ciwo amma yayi magani a nan abin da yake nufi ibnu al-qayyim ba a taba samun wani likita ya zo ya duba nawa ba wala ka taba ji ba ce yau gashi yayi rashin lafiya wani ya zo likita ya masa magani to amma akwai yan matsaloli da za a kawo a wanda za mu warware su annabi ya gaya mana cewa man istata'a minkum an yanfa'a akahu falyaf'al falyanfa'ahu ba yana kore neman taimakon bane duk wanda ya samu ikon zai taimaka dan uwan sa ya je taimaki dan uwan shi ku taimaka wa junanku ku tallafa wa junanku to yazo a cikin hadisin nan na Aisha ta ce idan manzo Allah ya zo shimfidar sa yana hada tafin sa guda biyu yana hurawa yana karanta qul huwallahu ahad kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku kuma yana shafa jikinsa iya daidai gurgudu yana farawa daga kansa ya shafa fuskar sa ya kare da gangan jikinsa don Allah ya yi wanka zuwa kwanta kai ko qul huwallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku ka shafa ka hada da ayatul kursi ka daure ka rinka yi Allah ya sa mu karfin shedan mu rinka yi yana aikata haka sau uku nana Aisha take cewa wata rana yayi rashin lafiya da yayi rashin lafiya sai yace da ni nazo ne yi masa wannan to kaji karatu ko to Ibn Qayyim da yace annabi yayi magani bai ce kuma ai masa ba to ga nana Aisha kuma ta ce me yayi rashin lafiya baya iya ka duba rashin lafiyar ta kai ga wannan kula uzu birabbir farki da nasi kafa uku uku nan ya kasa yi fa ya shafa a jikin sai ya ce azo ai masa don Allah mallan ka duba tsabar yadda da amintuwa da waɗannan addu'o'i wanda ni da kai yau in ba su abu sai mutum ya ɗebi sati wata guda ma ya manta bai ba kuma ba abin da ya dame ka baka jin cewa kai wata asara abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya ai kansa ai masa da kansa matarsa ta shafa masa amma mu yau da waya muna wasa muke bacci wallahi wallahi akramak Allah kana chatin wallahi mallan kana yi waya tana fado oh, ka dauka kai subhanallahi alazim shine addu'ar ka ta karshe wata kila hoton tsiraici ka gani a karshen rayuwarka wata kila kida ka ji an kunna wani abu ne ka kunna ka saurara shine karshen baccinka wata kila wata ƙarya ka karanta kana ganin kana cikin ni'ima kana ga Allah ya baka lafiya wani yana kwanciya a asibiti fa hannunsa ma baya iya dagawa hannun shi baya iya dagawa wallahi sai ko Allah ya baka dama addu'ar ma ka tuno ta ma baka yi baka yi to wannan mushkila ce ku rike mana ita ya zamu yi amsar ita ce shi da kansa ya bada amsa a cikin zadul ma'at yace shi wannan hadisin yazo da lafuza kamar guda hudu wannan lafazi na farko kenan lafazi na biyu yazo cewa annabi da kansa yake yi wa kansa tofin ko nan an ce yana sawa ta mai ta shafa masa ko a wata riwayar an ce yana da kansa yake hurawa ya shafa a jikin sa na uku aka ce a yana yi da kansa a take cewa ni nake mai tofin sai kuma ya shafa in sa hannuna in ji na Aisha ni zan yi karatun sai in tofa a hannunsa saboda albarkar hannunsa sai in shafa masa da hannunsa kaga ta yi bayani kenan anan ba wai hannunta da hannun Annabi ne fa albarka so addu'ar take yi tunda bai da lafiya ba zai iya karantawa ba sai ta mai a hannun sai ta shafa masa da hannunsa li barakatiha a wata riwaya cewa ta idan yayi rashin lafiya da kansa yana karantawa kansa qul a'udhu birabbil falaq da nasi din ya tofa akan ta da kanta take fada da yana cikin rashin lafiya ma to mallan yace to wannan hadisan fa wasu za su fassara wasu kenan dai yanzu zamu gane annabi yana yi wa kansa amma rashin lafiya yakan hana shi ya iya shafo hannunsa daga kansa ya shafa jikinsa gabaɗaya saboda ba lafiya to sai ya umarci nana Aisha ta rike hannun nasa da bazai iya shafawa ba ta shafa masa yace to in dai haka ne walaysa al-istirqa'u fi shay wannan ba shine wancan istirqa din ba tunda komai nasa ne taimakon sa kawai tai maganin daga bakin sa yazo shi yayi addu'ar shi kuma da hannunsa akai amfani aka shafa yana nan dai akan ra'ayinsa cewa annabi bai nemi wani yayi masa magani ba sallallahu alaihi wa sallama shi yasa nana Aishan bata ruwaito bata ce wa kana ya amuruni an arqiyahu ba bata ce annabi yana umarta ta in yi masa magani ba a ta dai ba mu labari tukan ce yakan sa in shafa masa hannunsa a jikinsa wanda kuma hannun nasa ne su wannan ya ku yan uwana a takeicin takeicewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a kuma yana sa ayi addu'a din ga wasu kuma ba laifi bane dan mutun ciwo ya kama shi ya nemi wani yayi masa kun fahimce ni wa kana yaqulu awalam yakun min hadihi an yakhussa yawman bil iyadati wala waqtan bal shara'a li ummatihi iyadatul marid laylan wa nahara gabar magana ta gaba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware wata rana ta musamman ya maida ita ita ce ranar gaida mara lafiya ba kamar yadda wasu mu suke yi ai da juma'a yake zuwa asibiti yana gaida mara lafiya duk wanda ya dauki wannan a matsayin addini yazo da bid'a duk wanda ya dauki cewa shi duk juma'a yake zuwa gaida mara lafiya ko duk ranar lahadi yake zuwa gaida mara saboda ranar ne baya zuwa aiki in ka maida shi da sunan addini to ka zo da abu sabo kenan kowace rana laylan wa nahara da daddare da rana annabi yana zuwa gaida mara lafiya kuma ba wanda ya ce karka je gaida mara lafiya da daddare ko karka je gaida mara lafiya da rana ko karka je gaida mara lafiya da safe Allah ya sa kuna ganewa kenan kofa a bude take ko yaushe ko da azumi ko da ramadana ko a bayan sallah ko da daddare ko da safe ko da yamma ko yaushe illa akwai lokutan da an hana ka kai wa mutun ziyara zamu zo mu yi bayani wannan kuma daga baya bal shara'a li ummati iyadatul marid laylan wa nahara ya shara'anta al'ummarsa wato gaida mara lafiya dare da rana annabi ko dan karamin ciwo yakan gaida mutum shine gabar magana ta karshe ciwon ido ramat ciwon ido daidai da ciwon ido idan mutum yi wallahi sai annabi ya je gida ya gaishe shi shine wa kana ya'udu min ar-ramad wa ghayrihi tuntube ka ji abokinka yayi an ce ai wallahi wani yazo zai sauka a babur din sai dan tuntube ya fasa kabarsa a ai barin gaishe shi karkare ne ciwo wajen gaida dan uwanka ina gaya muku akwai dadi mutum ya ga dan uwansa yazo gaishe shi kaga yanda kake jin dadin nan to haka kai ma an ka je kai wa wani haka yake jin dadi kuma ina gaya muku yana da wahala gaida mara lafiya sai an yi daga take wallahi sai an dage musamman irin wannan lokaci da kowa bai da lokaci an shiga kowa a gigice yake kowa bai da lokaci gaggau haka ake a gaggauce ake komai alamar tashin kiyama kenan ba nutsuwa wallahi ba ka da wani lokaci gari yana wayewa kafin ka farga za ka ji sun fara kiran azar ko ka yadda ko baka yadda ba azar ta yi haka ne to mai dabara shine yake tsara lokacinsa ya ta jijjefa abubuwa zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza yana takhfit saboda wallahi idan ka yi wasa sai kai da na sani yanzu ya ke cewa yau 5 ga watan zulka 5 ga watan me zulkaada wani yana nan bai sita shawal ba bai ba yana nan yana cika jakarsa da kaya ka ci ka koshi wanda suke sita shawal din gashi kun zama daya suna da ladan kai kuma kai asara kuma ba mamaki ka kusa mutuwa ba mamaki in Allah ya so yadda bana zaka mutu kai wa kanka asara baka yi wannan azumin ba kuma baka da wani uzuri akramaka Allah haka kurin dan jin dadi dan son morewa wa yace maka ci da sha ayi ta ci kullun ana cin abinci ana koshi ne more rayuwa she baka ma gane rayuwar ba so amfani da lokaci yana da muhimmanci ku gaida mara lafiya ko wani irin ciwo ne wa kana ayanan yadau yadahu ala jabhatil marid wani zubin annabi yakan sanya hannunsa akan goshin mara lafiya goshi shine jama'a sai ya rike goshin haka thumma yamsahu sadarahu wa batnahu yakan shafa kirjin mara lafiya yana masa wadancan addu'o'i da muka faɗa yana shafa cikin mara lafiya yana allahumma shfihi yana shafa goshin mara lafiya duk wannan ana gaya ma ya halatta ne fa kai ka shafa goshinsa Allahumma shbihi, ka dora hannunka a kirjinka Allahumma shbihi, ka dora hannunka akan cikinsa Allahumma shbihi. Wannan sunna ce, haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yamsahu wajhahu aidha, yana shafan fuskarsa dai kuma du. Amma nan nayi mana bayani cewa idan ba ni sunan shi, wato idan mara lafiyan ya kasance namiji ne kenan ko, yawa, saboda gudun fitina, kamar wajen yin sallama ne. Imam An-Nawawi da yazo bayani akan yin sallama, musulmi yayi wa dan uwansa musulmi sallama, haka ne, yace namiji da mace babba da karami, yace amma inda amnul fitani, namiji yayi wa mace musulma sallama in babu fitina ya halatta, in za su yi kiliya ce assalamu alaikum, ita ma ta ce assalamu alaikum, inda amnul fitan, in babu fitina, in kuma ana jin tsoron faruwar wani abu, to ayi hakuri ta wuce ka wuce, saboda abinda zai iya kunsuwa ya je ya dawo. Manzo Allah yana shafan fuskarsa shi fuskarsa shi annabi din shine, wa kana yamsahu wajhahu ayyudan, bayan ya gama shafan fuskar marar lafiyan, to akan zo wani yanayin da yakan tarar da marar lafiyan da gaba ɗaya ya dauke tsammani ma a kansa. To in ya zo ya tarar da mutum bayi da lafiya, ya dauke tsammani a kansa, bayan ya masa addu'a kuma yakan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yana nuna mai daga Allah muke kuma gare shi za mu koma, ma'ana kamar yana alatin, yana dan alat wa wannan marar lafiyan, fa lallai fa ga Allah za mu koma. Idan annabi ya zo gaishe ka kaji yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, to alamu yana nuna an dauki tsammani da sha'anin ka kenan. To kai ma idan ka je gaida marar lafiyan da ka dauki tsammani, kana ganin kai wannan ciwon wani fa sai dai addu'a fa, to sai ka rinka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In masu ilimi ne masu jinyar za su gane, idan masu in ba masu ilimi bane za su rinka amin amin. Wai ana so dai a nuna duk yanda za a yi dai ƙarshe dai marar lafiya ga Allah zai koma. Daga cikin ladabbai na gaida marar lafiya, an ce idan mutum a ɗaki yake, na ɗaya zan faɗi guda goma kawai suna da yawa, idan mutum a ɗaki yake ana so a kwankwasa kofa a hankali, saboda ba da lafiya, kofar marar lafiya a asibiti ne, karka to gagab da Allah nan ne ɗakin tanko yake, haba malam, a hankali a nutsuwa, ba mamaki ya kwana bai yi bacci ba, dan yanzu dinnan ne dan samu bacci, ya dan fizge shi, bacci ni'ima ce ga marar lafiya, ni'ima ce. So wala'alla ni ba an miƙo min shayi ko baka taɓa miƙo min ba wallahi, wannan ai azaba ce wa nura, an dan miƙo min dan shayi da zan sha kawai, ruwa yake ta danna mun, bai ka dan zubo min bani ma dan samu na shayi, nayi fulatancin naga naga zai kasara, kuma da an tashi karatu yara shi suke su janye shi, ni nayi gaba labada lada. A kwankwasa kofa a hankali, ko a yi sallama a hankali, ko a shiga a hankali, idan an zo gaida marar lafiya, don Allah yan kwana ɗaliban ilimi, don Allah a rinka ganin tasirin karatu da ilimi a wajen ku in kun je asibiti. Kada ustaz mai zama a makaranta ya je gaida marar lafiya a ga babu kimtsi a tattare da shi. Abu na biyu, kada mutum in ya je yana yin sallama ya ɓoye kansa, ko in ya je wajen marar lafiyan kai ya ɓoye kansa. Me ya ɓoye kansa? Kada ya ce ni ne, wani marar lafiyan baya gani, yakan tambaya ce wane ne, karka ce ni ne, ka ce Abubakar ne ya zo gaishe ka, Abubakar na ƙofar Nasarawa. Wane ne? Wataƙila baya gani, wataƙila baya gane mutane. Idan ka zo gaishe shi, in har ana mana magana, ka ce masa Abdullahi ne, Musa ne, Dauda ne, a yayanka ne wane? Kada ka ɓoye kanka. Wannan shine ladabi na biyu. Ladabi na uku shine ka je ka gaishe shi fi waqtin mula'im, a lokacin da ya dace. Kar ka je gaida marar lafiya lokacin da bai dace ba, kamar yaushe? A zamanance lokacin da likitan sai yake ganawa da shi,
lokacin likita yake tambayan sa me yake damun sa yake ba da prescription da magunguna ai masa allura a watakila za a masa aiki watakila za a karkaje wa ai kai ni yanzu nazo na samu lokacin nan don gaishe shi dole a bani dama ka san sai mu yi ta fada an ce likita yana rawun ba ma so wai an hana mu shiga ai wannan lokacin ghairu mula'in bai dace ba dan ko wannan lokacin yana da muhimmanci a wajen mara lafiyar sannan lokacin da qur'ani yayi bayani salasu auratin lakum wadannan lokuta guda uku din ba a so a je a gaida mara lafiya tsakar rana to watakila zaka iya cewa shi mara lafiya watakila a iya samu wani dan canji a wani bangaren ko bayan asubai watakila lokacin ya samu bacci watakila galiban marasa lafiya ba sa yin bacci da daddare ana yin sallar asubai ka rutsa shi wancan hina tazauna siyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salati al-isha'i yaktalif wala'alla wani lokacin sallar isha'i shi fi dacewa wani kuma mara lafiya in isha'i tai ya ma yi bacci to sai ka duba lokacin da ya dace da dan safe da dan walaha karfe 9 karfe 10 karfe 11 in babu likita watakila bayan la'asar lokaci ne mula'im lokaci ne da ya dace to kuma in bayan wadannan lokutan akwai lokacin da shi a karan kansa baya so a gana da shi din watakila yana da wani specific lokaci a lokacin bacci yake sau da yawa za ka je gaida mara lafiya sai ka tarar yana bacci kar ka ce a ku tashe shi ku tashe shi ku tashe shi a'a idan ka je ka samu yana bacci ka ce to a bashi in ya zo a ce masa wane ya zo gaishe shi kuma a ce ina masa addu'a abu na hudu malamai sun ce mustahabbi ne ana so a je gaida mara lafiya kwana uku bayan ya fara jinya babbar magana kenan kwana uku sai ya fara jinya da kwana ɗaya kwana biyu kwana uku me hikimar haka watakila nan ne aka tabbatar da yayi jinya ta same shi watakila an dan duba shi an fara yi masa magani watakila a lokacin ne ma cutar ta kama shi cuta sosai watakila akwai dalilai da yawa da suka kawo babu lokaci da zamu faɗa amma nan mustahabbi ne zaka iya zuwa ka gaishe shi yau ma da aka kai shi idan babu cutarwa na'am ko a yau kun sani akwai mara lafiyan da ba a bari a gaya muku bai da lafiya sai ku san sati ma saboda an kai shi unconscious lokacin da aka kai shi ma bai san kowa ba to me hikimar ana kai shi yanzu ka zo gaishe shi me hikimar yanzu shi ma ya hau gadan ka gani kaga at least dai akwai bukata ya dan dauki wani lokaci so maganar ta malama akwai dan wajihi wani kuma matsalar shi ne daga kwana ukun an sallamo shi kuma ga bane ba to iya dawo gida sai gaishe shi ai ko a kasuwa zaka iya gaishe shi idan mun dauki wannan ra'ayi sannan kuma kamar yadda muka faɗa ka zauna a daidai kansa kuma ka rubuta tambayar sa halin sa abu na biyar a kada a yawaita ziyarar wa anta kuna ziyaratu ghibban kada a rinka zuwa kullun a ai abokina ne ai kullun sai na je a a sunna gaida mara lafiya a rinka dan fashi idan an je a dan daga masa kafa kuma shi ma ya dan huta amma kullun to sai dai in babanka ne kake jinyar sa ko matarka ce kai kake jinyar ta amma in dai wani dan uwa ne da kawai gaisuwa ce ta mara lafiya to ba a so ya zama mai kullun ko da ku tight abokinka ne dan kara ce a ai kullun sai ya zo ka san mu haka ake bada ai kullun sai ya zo to wannan an zo babi na karatu kuma za a ce su an shiga wani abu sai dai in zuwan naka larura ne kana biyan kudin magani ko akwai alaka kai kake kula da shi ko wani makamancin wannan ko kai mai jinya ne kun fahimce ni kaga wannan akwai sauki a shari'a kar a ce dan uwanka dan bai da lafiya kullun sai ka je ka duba shi kaga akwai mashakka kuma kai kanka din da za a je a duba ka kullun sai ya zo ya duba ka din wala Allah kaga akwai mashakka dan kana bukatar hutu ko yayi abu na shida ba a so a dade Allah ya tsila aljalsa kada mutum ya dade da kaje gaishe shi kuna lafiya ya jiki Allah baka lafiya lawan rabban nas in saka masa
zaman hira da muke yi in mun je gaida mara lafiya jama'a bid'a ne. In dai mun dauki gaida mara lafiya addini ne, ko mu je mu zauna wai ai muna dauke masa kewa, a ina zauna na hira da shi awa biyu ka kashe shi kai. A halin da ake ciki yanzu ka cinye mutum mara lafiya ko mai lafiya ne kai mai awa biyu, ai ka kafara shi ai awa biyu. So da ka je kana gaida mutum ka tafi, kamar yadda na gaya muku rinka tafiya da bayani ne, akwai waɗanda larura ne ba yanda za a yi, ɗansa ne, matarsa ce, masu kula da shi ne, wannan ba yanda za a yi. Amma in dai gaida mara lafiya ne, kada ce abokinka ne ka je ka sa a kawo ma kujera ka je ka zauna, a zauna a yi ta hira, wai ai ya samu sauki, ai hira ma muka yi har mun ta tafawa da shi, ba mamaki yana cutuwa, zama da kai ɗin yana cutuwa, da ka gaishe shi ka tafi. Abu na bakwai, ana so ka rinka yi mai addu'a in ka je, kar mutum ya je kawai bai yi addu'a ba, ka san akwai yan hira, har ya je da wallahi bai bude baki ce masa Allah ya bashi lafiya ba, ko da Hausa ko da Larabci, saboda mai daman bai koyi wa mara lafiya addu'a ba, ba koya mai ba. So duk wanda ya je gaida mara lafiya ana bin sa bashi ya yi masa addu'a. Abu na takwas, kar ka rinka tsoratar da shi, wani haka ka lalace, subhanallah, ciwon haka ya kai ka wani, kai 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 kai, abu yayi muni kai, nuna wani irin likita mai ake masa ne wannan, ka gane ka gigita shi ka kada masa hanjin cikinsa, wallahi tallahi in bai da nisan kwana kana tafiya sai ka ji ya karisa ya haɗi zuciyarsa ya tafi. Kun karka yadda ka je gaida mara lafiya ka ga ya rame, ka ce wai 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 subhanallah, haka ka lalace, bari bane kuskure ne. Kana ganinsa da ka ganin a masha Allah tafa'uli ake yi, wane masha Allah ta ciki mana ciki, masha Allah masha Allah, ka alhamdulillah jiki yana kyau, ko da ku baya kyau din, a jiki yana kyau kwarai, yana kyau yana kyau, to wannan yana ƙara wa mara lafiya dan ji dama dama. Amma malam mutum yana ciwo ka ganshi ka ce wane wallahi lalace yake, sai ce to wallahi komawa gida zai ce to ko tafiya zai yi ne, bushara ce da mutuwa wallahi wannan, don Allah a daina yi. Sai dai a ce ka amma masha Allah da ai yuda ai ka yuda da kake gida ai baka isa kai wannan ba, yau nan duk da aka gaya mana baka da lafiya wallahi mun dauka ma abin a she da sauki ma jikin, a alhamdulillah kai ku gode wa Allah, alhamdulillah alaji jiki yana kyau, Allah ƙara maka lafiya. In ka je kai ta buga masa addu'a, kai ka san jikin bai yi kyau ba, kai masa addu'a alƙalli ka ƙarfafa shi, wallahi ya fi ka bashi kuɗi, amma wallahi akwai wanda suke kashe ƴan uwansu ba su sani ba, saboda ba su tsari, ko a zo a tsaya a gabansa ana ta kuka wai saboda an ga jikinsa ya tsane, ana ta kuka yana ji, shi ma sai ya zauna. Ku gane wannan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Abu na tara, a faɗaɗa masa buri mai kyau, ai za ka warke za ka samu waraka har ma za ka zo ka ci gaba da ibada insha Allah, wani ai za ka dawo mu ci gaba da zuwa makaranta, insha Allah wa ai nan da war haka ma wani ai yanzu ka zai ce Allah ko insha Allah yadda jikin nan naka yake, ai mu muna sa rai ma je gobe ma a sallame kuma in Allah ya so yadda ma, ka san mara lafiya akwai san sallama, akwai san sallama. To kai faɗaɗa masa a tausiyi fil amal kenan, fil amal. Sannan abu na goma na ƙarshe, ba a san shewa da wasanni da wargi a gaban mara lafiya, kamar kun zo gaishe shi kuna ta hirar siyasa kuna tafawa, kun zo gaishe shi kun shiga wata hira wato ba kuma san da mara lafiya a wajen ku ba, kuna ta hayaniya ana ta musu ana jayayya ga mara lafiya, ana ta nukurkusuwa akan gadar rashin lafiya, wannan hadari ne kuma kuskure ne. Waɗannan su ne abubuwa guda goma da zan tsaya a kansu lalle da ban gaida mara lafiya. Abinda muka faɗa ne daidai a cikin wannan kunshi, Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuɓar harshe, Allah ya yafe mana. Sai wani sati insha Allah, wa subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.